أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بيان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Juma'a. A yau muna 12 ga watan Ramadan, hijira 1445, wanda ya zo daidai da 22 ga watan uku miladiya 2024. Cikin tafsirin mu na littafin Allah Maɗaukakin Sarki, muna cikin suratu Saba. A jiya mun tsaya kan aya ta 33. Insha Allah ta'ala a yanzu za mu tashi kan aya ta 34. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Wa qalu nahnu aktharu amwalan wa awladan wa ma nahnu bimu'adzabin. Qul inna rabbi yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdiru walakinna akthara an-nasi la ya'lamun.
Allah yace wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin, wa mu'aika wani mai gargadi a cikin wata alkarya ba, illa qala mutrafuha, faci majiya daɗi a cikin wannan alƙaryar sun ce inna bima ursiltum bihi kafirun, haƙiƙa mu dangane da abin da aka aiko ku da shi masu kafircewa ne. Wa qalu, suka ce nahnu aktharu amwala, mu ne muke da yawan dukiya, wa auladan da ya'ya, wa ma nahnu bimu'adzabina, kuma mu ba waɗanda za a azabta ba ne. Qul, kace inna rabbi, haqiqa ubangijina, yabsutu ar-rizqa liman yasha, yana shimfida arziki ga wanda ya ga dama, wa yaqdiru, kuma yana kuntata shi ga wanda ya ga dama, walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun, sai dai mafi yawan mutane ba su san haka ba. Waɗannan ayoyi da muka karanta, Allah Maɗaukakin Sarki yana lallashin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana masa bayanin abinda waɗannan mutane suka yi masa na butulcewa, na ƙin imani, na ƙin imani da shi. Abu ne da yake hali ne na mutane da a duk lokacin da mai kira ya zo musu ko manzo ya zo musu. Allah Maɗaukakin Sarki ya ce wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin, wa ma aika mai gargadi a wata alkarya ba. A nan yana nufin manzo, ma'ana duk lokacin da muka aika wani manzo da zai gargaɗi mutane a kan ɓannar da suke yi, ya gargaɗi mutane a kan shirkar da suke yi, to in dai muka aika, to sai ka tarar ƙala mutrafuha, majiya daɗi, ma'ana masu wadata, waɗanda suke da dukiya, waɗanda suke ganin su ne shugabanni, face sai ka samu amsar da za su bayar, inna bima ursiltum bihi kafirun, za su ce wa manzannin nan, mu fa dangane da abin da aka aiko ku da shi, mu mun mutunce mun yi kafirci. Wannan yake gwada cewa yawanci mabiya annabawa da manzanni su ne wanda suke talakawa, wanda suke raunana a cikin mutane, kamar yadda hadisin Abu Sufyan lokacin da Herakla sarkin Rom ya tambaye shi cewa na tambaye ka cewa su waye suke mai biyayya, masu rauni ne ko kuma shugabanni ne? Ka ce min masu rauni ne. Na ce shi ne Herakla yake cewa to haka mabiya annabawa suke. Kisa ka karanta Al-Qur'ani za ka ga irin wannan mutanen annabi Nuh alaihi salam me suka ce masa su manyan gari din, anu minu laka wattaba'aka al-arzalu, za mu yadda da kai alhali kuma katsanta sun bi ka waɗanda ba su da komai. Wa ma naraka tattaba'aka illa allazina hum araziluna badiyar ra'i, mu ba ma ganin masu bin ka sai wanda suke ba kowa ba a cikinmu, wanda ba su da komai, masu rauni, waɗanda ra'ayinsu ma ba a karɓa. Haka mutanen annabi Salih, za ka tarar su ma an samu cece kuce tsakanin masu mabiya waɗanda su ne masu rauni da kuma waɗanda suke ganin su ne shugabanni. Mutanen annabi Salih manyan garin suke cewa waɗanda suka yi imani suke ce musu a ta'alamuna anna salihan mursalin min rabbi, ku yanzu kun yarda har kun san cewa Salihu Allah ne ya aiko shi? Qalu inna bima ursila bihi mu'minun, wannan masu rauni suka ce ake ku dangane da abin da aka aiko shi mun yi imani. Allah ya ce qala allazina istakbaru inna billazi amantum bihi kafirun, sai manyan garin masu girman kai wanda suke ganin su manya ne suka ce mu kuma mun kafir cewa abin da kuka yi imani. Dan haka wannan haka sunnar Allah ta gudana. Wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula'i manallahu alaihim min bainina alaysa Allahu bi'alami bishakirin, Allah ya ce haka nan muke jarraba sashi da sashi, suna cewa yanzu waɗannan ne Allah ya yi wa baiwa, su ne waɗanda suke masu imani, su ne wanda suke da rabo a lahira, suna musu izini. Don haka haka lamarin yake, to a nan ma Allah yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama karka damu da wannan bijiri wanda manyan gari suka yi da kafircin da suka yi, dama haka lamarin yake, babu wani mai gargadi da za mu aika illa qala mutrafuha, ba ce majiya daɗin wannan garin waɗanda aka yi wa ni'ima sun ce inna bima ursiltum bihi, wannan abin da zan ta gaya wa annabawa kenan a dunkule, ma'ana da na wancan gari da na wancan gari da na wancan gari, duka abin da suke faɗa wa annabawan dangane da abin da aka aiko ku da shi ko mun kafirce ba za mu yi imani ba. Allah ya ce wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamquru fiha, haka nan kowace alƙarya muka sanya manya-manyan masu laifin su ne manya-manyan mutanen gari. Ban ma abinda Al-Qur'ani ya nuna wani sa'in idan Allah yana so ya halakar da mutane sai ya zama manyan garin sun lalace, su ne suke lalacewa domin in suka lalace za su ja mabiya. Allah ya ce wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alayha al-qawl fa dammarnaha tadmira, Allah ya ce idan muka yi nufin mu halakar da wata alƙarya amarna mutrafiha, su malaman tafsiri suka ce sai mu umarci masu jin daɗi da manyan garin, muka umarce su sai su saba sai su yi wani abu daban sai su bijire, da haka idan suka bijire Allah ya ce fa haqqa 'alayha al-qawl, shi yasa ganin manya suna yin banna a bayan ƙasa abu ne mai ban tsoro a cikin al'umma, a ce shugabanni su ne lalatattu, tarar ma'ana ana magana shan giya su ne mashaya giya, in ana magana neman mata su ne masu neman mata, in ana magana luwaɗi su ne 'yan luwaɗi, ana magana rashawa su ne 'yan rashawa, in ana magana ɓarayi ana magana kisa, idan ya zama manya duk su suke wannan, to alama ce ta wannan gari ya ɗauko hanyar halaka. Domin lalace wasu suna kuma kange wanda suke nakasa da su, kuma dama haka duk al'ummar da suka lalace za ka tarar manyan suna jagorancin ƙananan ne. Da haka a nan Allah maɗaukakin sarki yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama haka lamarinsu yake, suna yin irin wannan. Sai Allah yake cewa wa qalu, su waɗannan masu ni'ima ɗin masu jin daɗi za su ce suna cewa nahnu aktsaru amwalan, mu ne muke da yawan dukiya, wa auladan, mu ne muke da yawan ƴaƴa, don haka wa ma nahnu bimu'azzabin, mu ba za a azabta mu ba. Suna alfakari da yawan ƴaƴa da yawan dukiya, suna nuna cewa wannan shi ne dalilin da ya nuna su Allah yake so. dan haka a nan duniya ya ba su yaya, ya ba su dukiya, kuma dama waɗannan abubuwa guda biyu su ne adan rayuwar duniya, almalu wal banuna, Allah ce zinatul hayatid dunya, yaya da dukiya su ne adan rayuwar duniya. Kaga mutum yana gudun yaya to sai ya ce maka yana gudu ne da talauci, amma in dai cikakkiyar ni'ima ce to mutum bayan ya samu dukiya kuma ya samu yaya, dan wannan yayan su ne abin da zai alfahari da su, su ne abin da zai ji da zai nuna isa da su a duk inda yake. To kuma ga dukiya, to suka ce mu Allah ya baiwa yaya, mu Allah ya baiwa dukiya, su a zatansu wannan ne ya nuna sun fi talakawa a gurin Allah. Musan cewa duka jarraba ba ne, da dukiya da kuma talauci duka jarraba ne. Yadda aka jarrabi talaka da ana so a ga haƙurin shi yadda zai ba zai saba wa Allah ba a cikin wannan talauci, haka aka jarrabi mai dukiya, shi kuma a ga haƙurin shi cewa zai kiyaye haƙƙin dukiya, zai sauke nauyin da Allah ya ce a sauke ko ba zai sauke ba. To kowanne an jarrabe shi, yadda talauci idan ya yi yawa yakan sa mutum ya fantsali, ya mutulci, wani ma ya kafirci, ya faɗi maganganu na kafirci, ya bar addini. Haka nan idan wadata ta yi wadata akan samu mutum kuma ya fantsali. Kalla innal insana la yataqa an ra'ahu istaghna, saboda ganin cewa ya wadatu sai ya ɗagawa, ya dinga nuna cewa ai shi ya fi kowa, saboda me yana ganin duke shi ba za ta kare ba, in ƴaƴa ne yana ganin Allah ya ba shi ƴaƴa. Da haka duk inda za a je a dawo dole sai da shi, sai Allah ce a yahsabuna annama nubidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun, Allah ya ce suna zaton abinda muke ba su na dukiya da ƴaƴa cewa alkhairi ne muke ba su, Allah ya ce bal ba haka bane, la yash'urun, ba sa ji mun sani ba, ba wannan bane ba aure a gurin Allah. Kowa Allah ya jarrabe shi a ciki, kuma Allah zai iya jarraba mutum da duk abinda ya ga dama. Don haka tattaunawa wanda malamai suke cewa da talaka mai haƙuri da mawadaci mai godiya wanda ya fi ƙarshen ne magana, ba ka iya bibita wani don talauci ko ka bibita wani don arziki, sai dai ka bibita mutum a kan tsoron Allah, shi inna akramakum indallahi attaqakum. Domin idan ka kawo dalilai na ga mawadata suna ciyarwa wanda talaka baya yi, kamar yadda ya zo a hadisi a talakawan sahabbai suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam, suka ce zahaba ahlul dusuri bil ujur, masu kuɗi sun tafi da lada, usalluna kama nusalli, suna yin azumi kamar yadda suna yin sallah kamar yadda muke yi, wayasumuna kama nasum, suna yin azumi kamar yadda muke, wayatasaddaquna bi fuduli amwalihim, amma suna sadaka da sauran dukiyoyinsu wanda mu babu da shi, da haka sun tara mu a lada. Manzo Allah ya gaya wa sahabbai waɗannan da suka zo da wannan kuka cewa kuma Allah ya ba ku abin da za ku yi sadaka, duk wata hailala sadaka ne, wata kabbara sadaka ne, ma'ana kalma mai kyau sadaka ce. Don haka manzo Allah ya gaya musu abubuwa da dama da shi ma sadaka ne. Daga baya a wata riwaya suka da suka ce ya Rasulullah, ƴan uwanmu masu kuɗi sun ji waɗannan abubuwa daga ambata mana su ma suna yi. Manzo Allah ya ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Kaga yadda kalli zahirin hadisin sai ka ce to wannan ya nuna masu dukiya, muminai masu dukiya suna gaba da muminai wanda ba su da dukiya. A gefe kuma za ga wasu hadisan irin hadisan da suke nuna alakira wanda suke talakawa za su daɗe aljanna gabanin masu kuɗi su so, saboda misali kaga nan sai ga kuma to kaga daɗe wanda za su yi a cikin aljanna wata falala ce, wani abu ne da yake nunawa. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin addu'a yana cewa Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin quta, Allah ka sanya arzikin iyalan gidan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama abinci ne da za a ci, ma'ana ba wai yadda za a tara ba, abin da za a ci ya zama an wadatu kai, ba za a je ana roƙon mutane ba. To sai ga kaga kamar yana nufin falalar samun kaɗan din fiye da mai yawa din. To amma duka in ka kalli wannan sai ga ba nan bane mahallin shine kurin tsoron Allah. In mutum yana da dukiya ya fi ka tsoron Allah, kai kuma baka da ita, shi kuma Allah ya bashi, amma ya fi ka tsoron Allah yana sallah, yana azumi, yana zakka, ya kiyaye haƙoƙin dukiyar, ya kiyaye haƙoƙin tsakanin shi da Allah, to sai ya fi ka a gurin Allah. In kuma yana da dukiya amma bai kiyaye haƙoƙinta ba, kai kuma baka da ita, ka kiyaye haƙoƙin Allah, ka yi haƙuri, ka tsaya kan addini da daidai sai ka bi shi a gurin Allah dan haka dai inna akramakum indallahi atqakum to waɗannan kafirai su suna zatar cewa dukiyar su da ƴaƴan su da Allah ya ba su ta nuna su ne masoya a gurin Allah su Allah yake su shi yasa Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum kada dukiyoyin su da ƴaƴanka su kayatar da kai ƴaƴan su kayatar da kai innama yuridu Allahu li yu'azzibahum biha fil hayatid dunya Allah yana nufin ya azabtar da su da wannan abu a duniya ne wata zafa an kusuhum wa hum kafirun kace rayukan su fita suna kafirai dan haka wannan babu wani abin birgewa da suke cewa ma da annabi mu'azzabin ba haka na mari yake ba ba haka bane wani kafiri a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ai yana dagawa da cewa yana da dukiya yana da yaya Allah ya ce zarni wa man khalaqtu wahida waj'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda Allah ya ce wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an 'azib kalla innahu kana li ayatina 'anida sai Allah ya ce sa'urduhu sa'uda ana Allah ya mai martani cewa wannan abinda Allah ya bashi na dukiya da yaya da bai yana gani mai dubba haka ba matukar bibi Allah ba to Allah madaukakin sarki zai ma'ana sanya shi cikin wuta shi yasa anan sai Allah ya ce kul ka ce inna rabbi hakika ubangiji na yabsutu rizqa liman yasha yana shin fida arziki ga wanda ya ga dama dabazin liman yasha ga wanda ya ga dama ba wai wanda Allah yake so ya yarda da shi ba wanda Allah ya ga dama shi yake ba wa arziki wa yaqdiru ay wa yaqdiru liman yasha kuma yana rike arzikin ya kuntata wanda ya ga dama da haka wannan bai da alaka da cewa Allah yana son wani ko baya son wani ba shi bane ma'auni walakinna aktharan nas sai dai mafi yawan mutane la ya'lamun ba su sani ba ma'ana ba su san haka ba su suna daukan cewa wannan dukiya da yaya su ne ma'auni wanda kuma ba haka bane ma'auni shine bin Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah zai gaya mana a aya ta gaba dan haka sai Allah ya ce wa ma amwalukum
wa ma amwalukum wa auladukum billati tuqarribukum 'indana zulfa illa man amana wa 'amila salihan fa ulaika lahum jazaa'un bi'ilmi bima 'amilu fa ulaika lahum jazaa'un bi'ilmi bima 'amilu wa hum fil khafi aminun
na Allah ya ce wa ma amwalukum wa la auladukum dukiyoyinku da ƴaƴanku ba su ne ba billati tuqarribukum indana zulfa da za su kusantar da ku zuwa gare mu kusantarwa illa man amana yadda lamarin yake sai dai kurin wanda yayi imani wa amila salihan yayi aiki nagari fa ulaika waɗannan lahum jazaa'ud dhi'f suna da lada ninkin ba ninkin lada na ninkawa bima amilu sakamakon abinda suka aikata wa hum fil ghurafat kuma su a can cikin benaye manya manyan gine gine a lahira amiluna suna abintattu da haka anan Allah madaukakin sarki ya yanke bayani ya yanke magana cewa wannan dukiya da yaya fa ba su ne ma'auni ba wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa dukiyarku da ƴaƴanku ba su ne za su kusantar da ku zuwa gare mu kusantarwa ba ba wannan bane da haka ba dalili bane na cewa muna son ku dan haka muka ba ku dukiya ba dalili bane kan cewa muna son ku dan haka muka ba ku yaya a'a wannan ba shi bane hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila amwalikum Allah baya kallon dukiyoyinku ko kamanninku Allah baya kallon wannan walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum ayyukanku Allah yake kallo da zukatanku dan haka wannan tarin yaya da tarin dukiya matukar babu imani babu tsoron Allah wannan ba zai kusantar da ku zuwa ga Allah madaukakin sarki ba menene zai kusantar da ku zuwa ga Allah illa man amana illa dan nan wasu malami suka ce ma'ana lakin sai dai man amana wanda yayi imani wa amila salihan ya aiki nagari wannan shine zai samu kusanci dan haka wanda yake da yaya yake da dukiya sannan yayi imani yayi aiki nagari to wannan yayan da dukiyar za su amfane shi dan imanin shi zai sanya yayi aiki da dukiyar cikin abinda Allah yake so ba zai kauce ba ba zai irin ta karuna bai butulci ya saba wa Allah haka nan ƴaƴan ba za su sanya shi dazawa da alfakari ba ta yadda zai kauce yin abinda Allah yake so sai ya musu tarbiyya sai su amfane shi koda bayan ya mutu ta hanyar addu'a ta hanyar ayyuka nagartattu duk lokacin da ɗaya aiki nagari uba da uwa suna da lada ko ya ce a bayar ko bai ce ba Allah zai ba su lada saboda mai wannan dan wani yanki ne na gare su dan haka idan yayi Allah zai ba su lada ubadantana kuma yi musu addu'a ko yi musu waqafi ya aikin alkhairi ya gina masallaci ko makaranta ko ya wala wani katabarin shago a kasuwa ya ce wannan nayi waqafin shi ga iyaye na duk abinda aka samu a wannan dukiyar a dinga juya ta abinda ake samu ribar a dinga amfani da shi wajen aiki kaza na alkhairi ce ladan ya dinga zuwa musu wannan shine dukiya da yaya za su zama masa abin jin dadi dan me saboda imanin shi da aiki na kware amma da bai imani ba bai aiki na kware ba da yayan ba za su zama masa taimako a tare da shi ba dukiyar za ta zama masa azaba a lahira amma da ni sai da dama suka nuna wanda ya tara dukiya baya bada zakka idan kudi ne da zinari za a mayar da su miciji irin mai bakin kai zai zo ranar tashin alkiyama yana saran mai wannan dukiyar yana cewa ni ne dukiyarka da ka tara idan dabbobi ne awaki ko tumaki ko raƙuma ko shanu su ma za su zo ranar tashin alkiyama da kofatansu suna tunkure suna cewa mu ne dukiyar da ka taskace baka bayar da ba kaga ta zama masa azaba a lahira kuma kila ma a nan duniya ba lallai Allah ya bashi aminci da kwanciyar hankalin da zai ji daɗin wannan dukiyar ba to dan haka Allah madaukakin sarki ya faɗa abinda ake jin daɗin rayuwa da shi kuma ake samun kusanci a wajen Allah shine imani da aiki na kware sai Allah ce fa ulaika masu wannan sifa din lahum jazaa'u du'fi suna da lada na ninkawa domin man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda yazo da kyakkyawa yana da laikin ta goma wannan rahma ce da jin kai da falala ta Allah idan kai aikin lada an tashi baka lada tashin farko sai a ninka ma goma yanzu mun yi sallar la'asar to da izinin Allah Allah ya karba to kowa za a bashi ladan sallar la'asar goma shine farkon ninki idan mutum kuma in Allah ya ga dama kuma sai ya kara wa mutum akan wannan wani za a ninka abin da ya har ya kai 700 kamar yadda zuwa hadisi isa Allah ce masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba sai Allah ce mai wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana ninka wanda ya ga dama domin kila akwai bambancin ikhlasi kila akwai bambancin yadda mutum yayi aikin da irin inda ya fada da irin abin da yayi Allah zai kalla sai ya ninka wa mutum dinki balinki to wadanda suka yi imani suka yi aiki na kware suna da lada a lahira ninkin ba ninkin jaza'u dhif sai Allah ce bima amilu sakamakon abin da suka yi aiki wa hum fil ghurufati amilun kuma su ranar tashin alkiyama suna cikin benaye na aljanna ghurufat ma'ana aljannatu kenan wanda ginin su yake madaukaka masu gini madaukaka domin za a ga mutum idan yana da dukiya yana so yi gida na gani na isa sai gida madaukaki wanda yake girki yake da babba wanda da an gan shi za a ga gida ne babba aka gina shi to Allah ya ce su ma yan aljanna suna da irin wannan kuma suna zaune a aminun suna cikin nutsuwa kamar yadda hadisi ya inganta a wanda Imam Tirmidhi da wanda daga cikin malaman da wasu daga cikin malaman hadisi suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna fil jannati la ghurufan la ghurufan a cikin aljanna akwai gidaddaji dakuna sai manzo Allah ce tura zuhuruha min butuniha daga cikin gidaddajin dakunan ana ganin waje daga wajen ana ganin ciki ko butuno amin zuhuriha kamar yanzu a ce gini ne na gilas wanda yake ci waje zai gano ciki wanda yake ciki zai gano waje fa qala a'rabiyyun liman hiya sai wani mutumin kawai ce ya rasulullah wannan dakunan nawaye wa Allah zai ba qala fi manzo Allah ci ni man tayyiba al-kalam to wanda yayi magana mai dadi ya fadi zance mai dadi kaga zance mai dadi ya kama tun da kan ambatan Allah har zuwa maganar da mutum zai tsakanin shi da mutane wa aqama as-sa'am ya ciyar da abinci wa adama as-siyam ya zance yin azumi wa salla bil-layli wan-nasiya yayi sallar dare mutane na bacci shi yana sallah to ranar tashar kiyama su za ba irin wannan gidajen to ana Allah ya gaya mana cewa suna da wannan sakamako a cikin suratul furqan Allah ya bayan ya faɗi sifofin bayin shi mu'minai ibadur rahman bayan Allah ya jiro sifofin sai ce ulaika yutazawna al-ghurfata bima sabar wannan sune za su ma'ana gaji za a saka musu da gida da daki cikin aljanna bima sabar saboda wannan hakuri da suka yi na bin Allah da imani to anan kuma ku sani abinda ma'ana zai kusantar da ku ga Allah shine imani da aiki na kware wannan aya tana gwada mana cewa arziki Allah ne yake bayarwa haka nan kaga wani da rashin arziki babu shi ma Allah ne firijika Allah yana yi bisa hikima da adalci dan haka Allah ya mana bayani cewa shi dabi'ar dan adam idan yana da kuɗi aka bashi arziki sai ya ce Allah ya girmama shi fa amma al-insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman ya Allah ya jarrabe shi ya girmama shi ya ni'imta sai ya ce Allah ya girmama shi shi a gurin dan adam wannan shi ne girmama wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu wa yaqulu rabbi ahad amma idan Allah ya jarrabe shi ya rike arzikin yanzu baya samu yadda ya kamata sai ya ce an wulakanta sai Allah ya ce kalla ba haka abu yake ba balla tukrimuna yati wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma sai Allah ya faɗi irin ayyukan da suke munana wanda yake ja mutum ya tuzarta sannan ayyukan da mutum zai na kware shi yake ja ya samu daraja a gurin Allah madaukakin sarki amma ba waɗannan kayan rayuwar duniya ba waɗannan abuwa na duniya in mutum ya bi Allah da su alkhairi ne a tare da shi in ya saba wa Allah kuma azaba ne a tare da shi domin ya ishi mutum da ya zama a lahira kamar yadda manzon Allah yake faɗa kowa za a tambaye shi dangane da dukiyar shi ina ya samu kuma ina ya kashe kowa sai ya amsa wannan tambayar dan haka duk abin da mutum ya mallaka a wannan rayuwa komin yawan shi babu abin da zai gajiyar da Allah sai an yi hisabi ya ake ta samu wannan sannan sai aka kashe ashe shi musulmi yana kallon abubuwa biyu ya ake yi samu ya ake yi kashe domin duka Allah zai tambaye shi ranar tashi alkiyama kaga wanda ya tara da yawa ta haramun kaga zai zama hisabin yana da tsanani wanda ya kashe da yawa ta haramun hisabin zai zama yana da tsanani dan haka mutum yana kallon waɗannan abubuwa amma almuhim mutum ya yi imani ya aiki na gore a gurin Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce wallazina yas'aluna
fi ayatina mu'ajizina ulaika fil adabi muhdharun قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
سأل الله والذين يسعون في آياتنا وأن فيكي فوطا واتكن آيوهم da banna ba sa yin daidai mu'adizina suna masu ganin kamar ubangiji ya gajiya ana suna ganin cewa kamar sun tsira ulai ta fil azabi muhdarun wadannan ababan halattuwa ne a cikin azaba qul ka ce inna rabbi hakika ubangiji na yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadi yana shimfida arziki ga wanda ya so daga cikin bayi wa yaqdiru la kuma yana rikewa yana kuntatawa ga wanda ya so wa ma anfaqtum min shay'in duk abin da kuka ciyar na daga wani abu fa huwa yukhlifuhu Allah ne yake mai yadda shi wa huwa khairur raziqin shine mafi alkhairin masu azurtawa ma'ana Allah madaukakin sarki sai ya bade aikin da mutum zai kuma ya gama da hukuma wallazina yas'auna fi ayatina wanda suke hutsawa cikin ayoyin Allah ma'ana suna yin manna suna yin abin da Allah ya hana ayyasu auna fi sadi an sabilillah suna hana mutane bin tafarkin Allah wattiba'i rusulihi suna hana mutane bin manzannin Allah wattasdiqi bi'ayatihi suna hana mutane gangada abinda Allah yake yi ma'ana mabannata ne bannata kai ba su tsaya kansu ba har ma ta kai ga wasu suna kange wasu mu'ajizina suna masu ganin ai su sun gagara sai akwai wanda yanzu yana banna amma gani ke kamar ya gagara domin ya ga Allah ya kyale shi yana tayi ba abin da ya same shi ko a cikin waɗannan masu garkuwa da jama'a akwai masu wannan tunanin ka ji mutum yana kuri yana ganin kamar ya gagara ne da haka zai faɗa abin da ya ga dama in mutum ya kama ya buga waya da zagi da cin mutunci da isa zai dinga magana ina cewa shi bai iya gana ma sai ya kashe shi kai ka ce in ya kashe shi ba zai mutu ba sai ko ka kashe shi wata rana kai ma mutuwa za ka yi ko ta wannan sababi ko ta wani sababi daban ne in ba za a bani ba zan yi kaza abu na alfahari yana cikin barna kuma yana alfahari yana dagawa in jahilci ya kai jahilci sai ga mutum yana ganin kamar ya fi karfin Allah madaukakin sarki to duk irin waɗannan Allah yana sanar da su jinkiri ne Allah yake musu ba wai kyale su Allah yi ba lokaci ne zai ajilan ko ajilan a kusa ko a nisa duk ba gashi yanzu muna gani ba nawa ne wanda suka shahara da garkuwa da mutanen yanzu sun zama tarihi ina wane yake ya mutu ina wane kuma sai ga an ce yaran shi sun kashe shi ko sun yi rikici a junansu duk wani komanda da ya fice da menene kananan sai ga an ce ya tafi aboko haram me yake ko bai yi ba abin da bai yi ba aka ji yana cewa zan kashe yanzu yana ina ya zama tarihi abin da ya yi nagari in ya yi nagari da shi za a ambace shi abin da ya yi mummuna in ya yi da shi za a ambace shi ya zama tarihi kamar ba a yi shi ba ya zo ya wuce to haka lamarin Allah yake babu wanda ya gagara Allah in ka ga mutum yana abu yana ta ci gaba da yi lokaci ne bai yi ba kai dai tsaya kan gaskiya domin me akwai lokaci da Allah ya sanya wa komai kuma komai da Allah yake akwai hikima a ciki akwai kuma adalci Allah baya zalunci haka in ya ba wani dukiya mai yawa akwai hikima wani kuma ya bashi kadan akwai hikima wani ma ba a bashi ba akwai hikima Allah baya abu babu hikima a ciki to Allah ya ce waɗannan masu ɓarna cikin ayoyin mu mu'ajizina suna masu nuna cewa kamar sun gagara Allah ya ce ulaika waɗannan fil azab cikin azaba muqdaru za a halatto da su hana akwai lokaci da zai zo za su wayi gari cikin azaba a lahira a wajen Allah madaukakin sarki da haka a lokacin babu yadda za su yi kuma a ranar babu wanda zai iya yin wani abu a ranar kowa ya zama bawa na Allah ba kuma yadda mutum zai yi sai Allah ya sake maimaita kul ka gaya musu inna rabbi haƙiƙa ubangijina yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadi yana shimfiɗa arziki ga wanda ya zo cikin bayansa wa yaqdiru la kuma yana riƙewa ga wani wannan Allah yana yi min ibadihi daga cikin bayin shi ai bayin da ya halitta sawa'u musulmai ne ko ba musulmai ba dan Allah yana bayarwa dan nan za ka gane kullum waɗanda suke tunanin cewa waɗanda Allah ya baiwa duniya su ne wani abu sai akwai wanda kullum tunanin shi zai ce kasashen yamma ai su ne kaza in ya tashi kurin yana kallon su da wannan ido ne na rayuwar duniya amma zai inda zai lissafa inda yana da tunani zai yi tunani zai ga duk ni'imomin da aka ba su ba ta kai ni'imar imani da aka ba shi ba ba ta kai ni'ima ta musulunci da Allah ya yi da ita ba don wannan ni'imar ta addini ni'ima ce duniya da lahira wacce ku ni'ima ce iya ta duniya kuma ta duniyan ma za ka same ta ba cikin kiya ba ce domin yadda dan adam ya kai siyasa wanda zai bata mai rai yadda ya kai da dukiya da mulki to sai ya samu abin da ya dame shi ba wani mutum a duniya da zaka ɗauko shi ka ce gashi saboda mulki ko saboda dukiya ya ce shi ba abin da ke damun shi a duniya ba akwai wani abin da yake damun shi yadda ya kai da tarawa yadda ya kai da wannan babu shi da haka gwara ma mutum ya tsaya ya bi Allah madaukakin sarki ya mai da lamarin shi ga Allah ya zama kullum burin shi rayuwa ya mutu zai samu sakamako mai kyau a wurin Allah to sai Allah ya sauwaka mai lamarin duniya sai ya mai da duniyar ba komai a gurin shi ba sai Allah ya mai da duniyar karama a gaban gidan shi sai ya zama ba ita ce damuwar shi ba in ya samu ya ci ya gode wa Allah in bai samu ba kuma ya gode wa Allah kuma ba zai shiga damuwa ba dan me saboda Allah ya kankanta duniyar a gidan shi amma in bai wannan ba sai Allah ya girmama mai duniyar in ya rasa sai ya kamar ya rasa komai in ya samu kuma ba zai gode wa Allah ba wani ma ba lalle ya iya ci ba da mumbi yana gudun katta kare kaga duk wannan azaba ce daga cikin azaba ga wanda Allah ya baiwa dukiya ga wanda bai bi Allah ba sai Allah ya ce to yana shimfida arzikin shi ga bayi amma mai ta wannan jibla saboda abin da za a kawo gaba sai Allah ya ce wa ma anfaqtum duk abin da kuka ciyar min shay'in na ko menene fa huwa yukhlifuhu Allah ne yake biye baya da madadin shi mana babu wani abin da za ku bayar face Allah mataukakin sarki ya mayar muku da abin da kuka bayar duniya ko a lahira duniya da lahira ko kuma Allah ya ba ku madadin wannan abu da haka wanda yake nuna duk mai so ya samu to ya bayar dan Allah ya ce duk abin da kuka ciyar na wani abu to Allah ne yake biyo da madadin shi ga kuma hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa kullum gari ya waye sai mala'iku biyu sun sauka ɗaya zai ce Allahumma a'ti mumsikan talafan Allah dinne rikewa mai hadawa Allah ka bashi asara Allah ka bashi lalacewa shi kuma ne ce Allahumma a'ti mumsikan khalafan dinne ciyarwa Allah ka bashi madadin abin da ya ciyar ka kara mai ka bashi madadin abin da ya ciyar a hadisi kudusi Allah madaukakin sarki yana cewa ya kai dan adam unfiq a anfiq unfiq alayka ka ciyar ni kuma in baka ka ciyar ni kuma in baka sannan wannan abu ne mujarrabi duk wanda yake sadaka yake bayarwa yana mai imani da Allah yana mai neman lada to zai ga kuma Allah yana bashi dan haka ko wata bukata ce da kai ta duniya da ta kibiya ta alkhairi ta kibiya to kana san Allah ya biya maka to daga yin sadaka dinga bayarwa kana bin bashi an hana ka kana bin wani dan kasuwa bashi ya hana ka kana ta bibiye shi ya kibiyan ka saboda ya bi ka karbi ba yadda za ka kullun kana da lashi ya kibiyan ka to dinga yin sadaka kana nan kana zaune zaka je da kanshi ya kira ka wani zo karbi kudin ka saboda me Allah madaukakin sarki ya shiga lamarin kuma abinda zaka bai wani yace Allah ya maka albarka wannan kalmar da zai faɗa wani baka san iya tasirin da za ta maka a rayuwa ba kakkare na addu'ar da bayin Allah za su yi ma sai Allah ya maka albarka ko Allah ya ninka ko Allah ya saka ko Allah ya baka yadda idan ka mutum mummuna addu'a ya cuci mutane su kai mummuna addu'a tana tasiri a rayuwar shi haka wadannan addu'o'i suna tasiri a rayuwar mutum da haka sai Allah ya sanya ma albarka cikin abin da ke da shi kakkare da kuma abin da za ka bayar kuma in za ka bayar kada ka ce wai sai ina da shi da yawa a'a a cikin yanayin da yake ciki a yanayin kuma za ka yi sadaka ba wai sai ka ce sai na wadatu ba dan adam baya wadatuwa manzo Allah ya ce dan adam yana da kwari na zinari zai buɗe ya zama guda biyu in yana da biyu zai buɗe ya zama uku dan adam yana mutuwa ne da buri baya wadatuwa inda dan adam yana wadatuwa mu ya za ki na dan ba wanda bai kamata su dinga neman kuɗi ba ya kamata su koma kullun su zama su rube komai tunda bai sun tara amma sun bi mu neman kuɗin ai duk inda ake neman kuɗi sai ga gaba suke yi wani gurin ba za ga sai su je su yi abinda za su yi ba baki da su rube talakawa sai dai a da karkashin su saboda dan adam baya wadatuwa in ba wadatar zuci Allah ya ba mutum ba to baya wadatuwa wadatar zuci kadai da Allah zai azurta mutum da ita shine zai ga abinda yake da shi bai kai ka ba amma yana ganin shi yawa kuma yana godewa Allah to wannan bayar wanda mutum zai ta yi shi kuma Allah ya ta bashi dan in ka bayar sai Allah zai ya baka kila yanzu a nan masallacin da zan tsaya da wannan tafsiri in ce jama'a kowa ya tuno wani aikin alheri ne a madadin shi kuma Allah ya bashi wani abu da yake tunanin sababin wannan aikin alheri ne da yawa daga cikin muna da misalai da yawa haka tana cewa kila da ina cikin kaza amma ran da nayi kaza kai da kanka wani sa'in jikin ka zai baka wannan abin da Allah ya bani sakamakon wancan aikin ne to kuma ba nan sakamakon ya tsaya ba in dai kai dan Allah to wannan na duniya ne bishara ne kafin kuma na lahira wanda kuma ya fi wannan ya fi wanzuwa kuma ya fi wannan alkhairi to dan haka Allah ya faɗa mana cewa duk abin da lokaciyar fa huwa yukhlifu Allah ne zai mamaye wannan abin da shi dan kada ka hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa qad aflaha man aslama duk wanda ya miƙa wuya ya musulunta ya rabauta wa ruzuka kafafan aka azurta shi da arziki na ba yabo ba fallasa wa qanna'ahu Allahu bima ata kuma Allah ya bashi wadatar zuci na abinda Allah ya bashi to to a cikin wannan yanayi kuma zai rayuwa mai kyau ya kuma gurin Allah madaukakin sarki kuma ya samu kyakkyawan sakamako sai Allah ce wa huwa khairur raziqin Allah madaukakin sarki shine mafi alkhairin masu azarta wani zai ce ya aka ce ar-raziqina kenan masu azarta wanda yawa ne malamai suka ce an ce ar-raziqina domin me akwai abinda dan adam yakan yi shi ma za a yi kiran shi arziki yanzu wanda wani yazo ya baka ai zaka ce a wanda ya bani kaza ai kaga kamar ya baka arziki ne to duk waɗannan masu arziki in ma masu yin arzikin ne to Allah ne khairuhu domin shi arzikin Allah yana bayarwa ne daga babu zuwa akwai kuma yana bayarwa ne bila hisabi ba tare da hisabi ba kuma sannan arzikin Allah baya karewa na bayi kuma yana karewa ko shi bawan ya bar arzikin da aka yi tashi daga mallakar shi zama na wani ko kuma arzikin ya bar bawa amma na Allah baya kare da aka ce khairur raziqina shine mafi alkhairin masu azartawa in ma da wanda kake tunanin zai azurta ka ko zai baka to ka nema a gurin Allah domin shine khairur raziqina shine mafi alkhairin mai azartawa da aka kawo shi da jami'i duba da cewa ko da akwai su ababan halitta da za a ce suna iya yin arziki to arzikin su ba za a hada da na Allah madaukakin sarki ba na Allah madaukakin sarki ga meki da nasu sai Allah ya ce ni
wa yawma yahshuru jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaulai iyyakum kanu ya'budun قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثر بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا فنقول للذين ظلموا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون
ويوم يحشرهم جميعا رانت لا زيتارا سجبات ايا ثم يقول للملائكة سنن يتي وملائك أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون waɗannan ku ne waɗanda suke bautawa qalu sai mala'iku su ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah anta waliyuna kai ne majibincin lamarin min dunihim koma bayansu bal ba haka abin yake ba kanu ya'buduna aljinna sun kasance suna bautawa aljanu aktharuhum bihim mu'minun babi yawancinsu da aljanu suka yi imani فاليوم لا يملك بعضكم لبعض سيأتيتو أيو ساشن كبايا ملكا وساشي نفعا ونا أنفاني ولا ضرا قوة تشوتوا ونقول للذين ظلموا زامتي ودن سكي شركة سكي ذالنتي سكي كافرتي ذوقوا عذاب النار ودنني عذاب توتا التي كنتم بها تكذبون عذاب دوغا كسنشي كنا كريتا والكتا الله ملوك جيو سركي ينابا ملاباري abinda zai faru ranar tashin alkiyama in an koma zuwa ga Allah ana waɗannan mushrike masu ƙaryata kai ya rasulullah waɗanda aka nuna manzo Allah kare ya damu da su waɗannan masu kafafa da dukiya da yaya waɗanda Allah ya gwada cewa dukiya da yaya ba su ne ma'auni ba a wajen Allah to ranar tashin alkiyama waɗannan masu shirka a gaban halittu gaba daya yahshuruhum jami'an ubangiji zai tara su gaba daya ma'ana da mutane da aljanu da ma mala'iku a gurin thumma yaqulu lil mala'ikati sannan sai Allah ya ce wa mala'iku ma'ana za a tambaye mala'iku waɗanda waɗannan mushrikai suka ce su suke bautawa sai a tambaye mala'iku a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun wai waɗannan ku suke bautawa ku din suke bautawa domin abin da yake faruwa a nan duniya galibin masu bautawa gumaka da wasu ababan bauta aljanu ne suke zuwa suke rudansu sai aljani ya fito sai kuma idan ya ga mai bauta din yana da imani da mala'iku sai ce su mala'iku sai aljani ya zo ce shi mala'ika dan haka sai a wayi gari suna bauta mu to ranar tashin alkiyama za a tara waɗannan mutane za a tara mala'iku za a tara aljanu sai Allah ya tambaye malaiku waɗannan ku suke bautawa a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun ai antum amartum ha'ula'i bi ibadatikum ku kuka ce su bauta muku ku suke bautawa kamar yadda Allah ya ce a antum adlaftum ibadi ha'ula'i am hum dallus sabil ko kuka batar da bayina waɗannan ko ku sune suka bace da gangan haka Allah zai ce wa annabi Isa a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummiya ilahayni min dunika kai ne kace wa mutane ku rike ni ni da mahaifiyata ababan bauta Allah yana tambaya ba din bai sani bane saboda hikima ta Allah ba dai ku kuna bauta waɗannan ba kuna ce suka ce a bauta musu to yau ga su an tsayar ana tambaya ya annabi Isa zai ce qala subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah ma yaqulu li an aqula ma laysa li bihaq ai ba ma zan taba fadar abin da ba haƙi na ba ba haƙin shi bane a bauta masa haka su ma mala'iku qalu subhanaka ce sarki ya tabbata gare ka anta waliyuna min dunihim kai ne majalincin lamarin mu ba su ba ai Allah madaukakin sarki mu bayinka ne sannan mun barranta daga gare su mun koma zuwa gare ka ya Allah ba mu san su ba ba mu umarce su ba bal kanu ya'buduna al-jinna aljanun shedanun suke bautawa domin shedanun ne suka kawata musu wannan ibada din da haka su suke bautawa ko dai suna bauta musu kasancewar su ne suka zo suke ce su ne mala'iku ko kuma a'a dan shedanun ne suka kawata musu bautar waɗannan gumaka da haka su suke bautawa domin duk wanda zai umarni da saban Allah kuma a bi shi to an bauta mai ita ce shirku ta'a kenan kuma bauta ce kike ce kada a yi kaza cikin abin da Allah ya ce sai mutum ya bi yanzu kamar wanda suke zuwa gurin bokaye bokaye ce zan baka maganin abin da yake so amma ban da fadar la'asar to in yayi mai da'a ya mai da bokan Allah ko ya ce mai ban da wankan janaba ko ya ce mai ban da aikin alheri zaka samu dukiya amma kaka yi aikin alheri da ita masallaci makaranta kakai duk suna irin wannan duk ana yi to da zarar kai wa mutum da'a a wannan yanayi ka bauta masa shine abin da Allah ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah ba wai sai kai mutum sujjada ko rukuku ne bauta ba duk wanda yazo da abin da ya saba wa Allah na haram ya halalta kuma kabi ko na halal ya haramta kuma kai yadda to shikenan bauta da haka annan mala'iku suka ce aljanu suke bauta don me aljanu anan suna nufin shaydanu tunda aljanu akwai mu'minai bayan Allah a suna nufin shaydanun aljanu wanda suke kawata musu wasu kuma masu bautan ba aljanun da suke zo musu asubobin abin da suke bautawa idan mutum ya yi nisa wajen ganin wani Allah yana iya yin wani abu wani sai aljanu suka mai irin wannan shaydanu kaga mutum ya yi imanin cewa shehu wani shi ne duniya shi yake barwa shi ne yake tsiratarwa to in ya shiga musiba zai ta kiran shi to in ya yi nisa cikin shirkar sai aljanu ya zo mai asibar wannan mutum dan me dan ya tsara batar da shi sai ya zo mai a matsayin shi ne wannan idan ya zo mai sai shi ko ne ya ƙara nitsewa cikin wannan shirka da haka duk yadda zaka yi da shi zai ce ina shi da ya gani shi da ya gani ne idan shi to wannan suna wanda yayi nisa a cikin shirka amma wanda kuma bai yi nisa ba to in sun fito mai irin wannan wani yakan zama sababin shirye shi amma suna yawanci suna wanda yayi nisa wajen shirka da ganin cewa ai shi yasa zaka akwai wanda suna bauta duwatsu dutse zaka samu dutse ana bauta mai inda ka je kana magana da shi ai wannan dutsen kaza ya faru mun gani an yi kaza mun gani ya turo waɗanda suka cece mu mun ga aljanu sun zo wanda suke yaran shi kaza da kaza to aljanu ne suke dada batar da su a cikin wannan lamari din dan suka yi irin wannan shiga din su dada batar da mutum su birgita shi to da haka anan mala'iku suka ce kanu ya abudu na jinna aksaruhum bihim mu'minun mafi yawancin su sun yi imani da waɗannan aljanu din in yad'una min dunihi illa inasa la ce mana yawanci masu yin shirka ba kowa ke kira kuma bayan Allah ba ce kuma ka mata wa in yad'una illa shaytanan maridan da'anahu Allah mafi yawanci wanda suke kira shaytan wanda ya kauce shikenan sai je ya kara fatar da su to anan ma abin da za su sai Allah ce to fali yawma ku sani a yau la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darra sashen ku ba zai amfanar wa sashi wata cuta ba ko wani amfanarwa ba wanda zai amfani wani ai la yaqau lakum naf'un mimman kuntum tarjuna naf'ahu al-yawm wanda kuke tsaran zai muku amfani kuna bauta muku yau ba za ki muku amfani ba daga cikin waɗannan gumaka din ba wani amfanin da za ki Allah ya ce wa naqulu lil ladina zalamu za mu ga waɗanda suke zalunci zalunci anan suke shirka suke kafirci za mu ce musu zuku azaban na ku dandana azaba ta wuta allati kuntum biha tukadzibun azaba da wuta kasance kuna karyata kun ga ayoyin yau ma kamar irin da jiya suna da nuna mana yadda mafiya da waɗanda aka ji ranar tashi alkiyama ba za su amfani juna ba koda wanda aka bi din nagari ne ma'ana koda wanda aka bi mala'iku bayan Allah ne daga tattu ba sa saba wa Allah to waɗanda suka bauta mala'iku wannan nagartan mala'iku ba za ta sa Allah ya kiyaye su ba haka wanda za su mai da annaba ababen bauta kamar nasara da sarki annabi Isa abin bauta wannan ba zai sa Allah ya kiyaye su ba sai Allah ya tsayar da annabi Isa din ya tambaye shi a gaban su annabi Isa ya karyata su sannan kuma Allah ya huta da su dan hujja ta riga ta kare ba wani abin da za su yi to haka nan masu bauta wani Allah madaukakin sarki su ma ranar tashi alkiyama ba wani amfani da za su samu sai waɗannan ayoyi suke ƙara jaddada mana cewa tauhidi kadai ta Allah da bauta masa shi kadai shi ne hanyar tsira a lahira duk wani abu wanda ba wannan ba in dai saba wannan ne to ba zai zama hanyar tsira ba mai hanyar tsira kadai ta Allah bauta wa Allah shi kadai bauta wa Allah a bisa hasken abinda annabawa suka zo da shi to wannan shi ne zai yi amfani a ranar tashi alkiyama kuma ayoyin suna gaya mana duk ma wanda ya karyata da wuta to ranar tashin alkiyama za a nuna masa wutar kuma za a ce ya shiga kuma dole ya shiga kuma a ranar ba mu maganar karyatawa ubangiji Allah ya lantar da mu Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan tauhid Allah ka raba mu da shirka اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت تبارك ربنا وتعاليت لا منجا ولا ملجا منك الا اليك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.